bakalan kuwa sun hada da Justice Elazira Dajua da kuma Justice Muhammad Yunus. Dukkanin alkalan guda biyu dai hukumar ta EFCC na cajin su ne da cin amanar ofishin su da kuma neman halatta kudaden haramu bayan sun karba daga wayanda bai dace ba. A inda Justice Muhammad Yunus ake tuhumar sa akan laifuka guda hudu, Justice Ganjewa ana tuhumar sa ne da laifuka 14. Hukumar ta EFCC ta bayyana cewa tana da shaidu kimanin 33 da za ta gabatar akan wayannan alkalai guda biyu. Daya daga cikin laifukan da ake zargin Justice Muhammad Yunus Nasir da aikatawa dai sun hada da karban wasu kudade, sun zarurtun kudi har naira miliyan 1.5 daga hannun wani sanannen lauya mai suna Ricky Tafa, wanda kuma aka shigar da kudin ta asusun alkalin da ke bankin UBA. Laifin da kuma ya sabawa sashi na 97(3) cikin baka na manyan laifuka na shekara ta 2011 na jihar Lagos. Shi kuwa a bangaren sa alkali Ganjuwa ana zargin sa ne da karban wasu makudan kudade har dala 144 ta asusun bankin sa na Guarantee Trust da nufin yin zagon kasa ga wani shari'a da ke gaban sa. Tuni dai yan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakunan su game da wayannan matsayi na hukumar ta EFCC da kuma matsayin bangaren majalisar masu shari'a ta kasa. Alhaji Musa Jika na wata kungiya da ke fafutukar kare haƙƙin bil adama ya ce akwai laude cikin nadi game da matakin na gwamnatin Najeriya akan alƙalan.
Ya kamata shugabannin ƙasar nan su fahimci shi fa magana na shari'a ana yin shi ne da akan doka. To saboda haka ya kamata su fahimci cewa dokoki ne ake bi, ba wai abin da mai shugaban ƙasa yake so dan mai mashi dan ya ji dadi ba, ko menene majalisar ƙasa take so dan mai mata ta ji dadi ba, ko menene EFCC take da bukata mai mata na jin dadi. In ka kalla zaka ga akasarin sharuɗin da gwamnatin tarayya take kaiwa, akasarin zaka ga ba ta cin nasara akai saboda rashin kwararin hujjoji da kuma rashin kuma nagartattun lauyoyi waɗanda za su kare ta akan abin da take zargin mutanen da take zargi akai.
Sai dai a bangaren sa wani lauya mai zaman kansa barista Sharif Ahmed Muhammad ya bayyana cewa matakin da majalisar alkalai ta kasa ta dauka na mayar da alkalan akan aikin su ko kadan bai dace ba, domin kuwa a matsayin su na alkalai da ake gani da kima a idan jama'a bai kamata a ce an mai da su aiki ba, duk da cewa hukumar ta EFCC a waje daya ya dauke ta lokaci kafin ta gama bincike da kuma gabatar da alkalan a kotu. Majalisar alkalai dai kamar da barista Sharif ya shaida mun ta wayar tarho na iya kawo na kasu ga irin hukunce-hukuncen da za su zartar a gaban su, domin kuwa zai wuya su yanke hukunci a wasu hukunce-hukunce ko laifuka mai kama da nasu da za iya kawowa a gaban su, lamarin da kuma zai iya kawo reni tsakanin su da lauyoyi ko kuma wayanda ake zargi ta aikata wasu laifuka da suka yi kama da na alkalan a nan gaba.
Dan jeji ta yi kuskure, dan jeji ta bin nan fasafin cewa idan kana alkali idan kana alkalin ya kamata ka zama a ta yawa a cikin jaridar jama'a.
Yanzu dai da yake an mai da alkalai guda biyu kotu, akwai alamu da ke nuna cewa su ma sauran alkalan nan gaba kaɗan hukumar ta EFCC za ta sake mai da su gaban kuliya. Babu ne shi Firamare Amurka daga Lagos.